Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai sai a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalar, sai tashar Alpha Radio kuma sai a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC, tare da Safina Sada Sodangi da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji an samu asarar rayuka da dukiya biyo bayan wani rikici da ya barke a garin Kunene da ke yankin Lau a jihar Taraba. Kamar yadda aka saba duk ranar Juma'a, za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Kamaru, amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce tana hangen matsaloli manya-manya a gaba a kokarinta na kawar da barkewar cutar Ebola da aka samu kwanan nan a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Yankin arewacin Kivu, inda aka samu barkewar cutar, suna fama da rigingimin kabilanci da siyasa tun kimanin shekaru 20 da suka wuce. Babban jami'in masu kawo daukin gaggawa na Hukumar Lafiya ta Duniya, Peter Salama, ya ce aikin da suke kokarin yi a arewacin Kivu zai zama mai wahala da hadari akan sauran ayyukan da suka yi a baya. Salama shine a gaba-gaba wajen kokarin dakile barkewar cutar a watan Aprilun shekarar nan a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
On the scale of degree of difficulty, trying to extinguish an outbreak of a deadly high threat pathogen in a war zone.
A misalin wahalar kokarin kashe barkewar annoba a wajen da ke da barazanar yaki, wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan mu masu wahala. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bada rahoton waɗanda ake zaton sun kamu da cutar guda 6 a ciki da gewayen Mangina, wani gari mai kimanin mutane 60,000 a arewacin Kivu. Kusan mutum 20 suka mutu. Salama ya ƙara da cewa duk da haka waɗanda suka mutu ba za a tabbatar cewa ta dalilin Ebola bane. Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu, Salva Kiir, ya ce yana shirin sa hannu akan raba ikon dindindin da 'yan tawaye da ƙungiyoyin 'yan adawa don ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar da ya ɗauki shekaru 5. Tun farko, ministan harkokin wajen Sudan, Muhammad Al-Dirdiri, ya isa Juba don tattaunawa kan abin da ya kira al'amura masu muhimmanci da shugaba Kiir da ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu, Neal Deng Neal. Al-Dirdiri, babban mai shiga tsakani a sulhun tawar, ya gaya wani shirin murya Amurka mai suna South Sudan in Focus cewar yana tsammanin duka jam'iyyun za su sa hannu a yarjejeniyar da ake yi a babban birnin Khartoum a ranar Lahadi. Yawancin kungiyoyin masu fada aji a Sudan ta Kudu sun saka hannu akan shirin raba iko a ƙarshen watan da ya wuce, wanda zai ƙara mai da ɗan tawaye Riek Machar a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na farko, amma wasu kungiyoyin 'yan adawa ba su yarda da wannan yarjejeniyar ba. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sa'o'i kaɗan bayan da manya-manyan shugabannin tsaron Amurka suka yi wata bayyanar ba sabon ba a ɗakin watsa labaran fadar White House don nuna damuwarsu akan ƙoƙarin da Rasha da mai yiwuwa waɗansu ke yi na yin shishigi a zaben Amurka mai zuwa, shugaban Amurka Donald Trump ya fito a wani gangami inda ya nuna alamar gaza ko kushewa shugaban Rasha Vladimir Putin, duk da ɗimbin shaidun da ke da akwai akan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka. "Ina jutuwa sosai da Putin," in ji Trump a wajen gangamin. Trump ya sake zargin gidajen watsa labarai da rubuta labaran ƙarya, inda ya kira rahotannin shishigin Rasha a zaben Amurka akan ƙarya ne. Wannan jawabi da shugaban ya yi a wajen gangamin ya saba jawabin da manyan jami'an tsaron suka yi da farko. Wasu 'yan kunar bakin wake guda biyu dauke da bindigogi sun afka wani masallacin 'yan ɗariƙar Shi'a a gabashin Afghanistan a lokacin sallar Juma'a, inda suka kashe masallata 25 da jikkata fiye da 70. Masu harin sun shiga masallacin a Gardez, babban birnin yankin gabashin Paktiya, inda suka yi wa masu ibadar ruwan harsashi kafin su harba kansu, kamar yadda shugaban 'yan sandan yankin Raz Muhammad Mandoze ya gaya wa muryar Amurka. Daraktan hukumar lafiyar yankin Walayat Kan Ahmad Zai ya gaya muryar Amurka cewa an kai waɗanda suka jikkata asibitocin garin guda biyu. Har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin a garin na Paktiya, wanda ya haɗa iyaka da Pakistan.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, rayuka da dama sun salwanta baya ga dukiya biyu bayan wani sabon rikici da ya barke a garin Kunene da ke yankin Lau, inda aka sha fama da tashashen hankula a 'yan watannin nan. Ibrahim Abdulaziz, gareka.
Rahotanni na cewa rikicin ya samo asali ne lokacin da wasu 'yan dodo mabiya addinin gargajiya suka shiga wani masallaci da dodon da suke warkiya, inda kuwa aka shiga sare-sare, kuma kamar yadda waɗanda masu ka tsira da rayukan suke cewa an samu asarar rayuka da kuma dukiya a wannan rikici da aka faro tun jiya Alhamis har zuwa yau Juma'a.
Ina wane wai suna maganan dodo bai taba bin hanya mota ba, kawai sun zo daga primary school na Kunene har mutane sun fita masallaci da bangare da su. Mutane a masallaci su wai dodo ne wai maganan dodo kuma bai taba bin wuri ba, kuma shi ba hanyar dodo bane.
Wani hali nan Kunene yake yanzu?
Yanzu halin ba, to Allah da sojoji suna gari da 'yan sanda, amma gari halin ba kyau, suna tafi da matansu da yaransu, mu ma dole na mu fita da yaran.
To sai dai ko da ya tuntube ɗaya daga cikin shugabannin matasan Kuninawa da ke garin, wanda ko ya nemi na sake sunansa, ya ko musanta zargin kan cewa su suka soma tsokana.
Abin da ya faru a nan shi ne mu da garinmu, kuma wannan safin da muna yin nan tun kakanaye, in za a yi safin nan muna gaya wa mutanen gari su shiga cikin gida. To safi mu kuma ya fita za mu wuce ne mu tafi gidan safi. Da muka wuce mun zo muna tafiya gidan safi sai Fulani sun kama yin yele. Sannan kuma ka san dole ran dodo zai bashi. In ran dodo ya bashi kuma ka san mu kuma Kuninawa mu ba mutane ne ragwaye kenan.
Ya mako zuwa yanzu. Tuni fa aka tura sojoji da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma domin maido da doka da oda, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP David Misali ya tabbatar. Kakakin 'yan sandan, wanda bai bayyana adadin rayukan da suka salwanta ba, ya ce yanzu aka kura ya soma lafawa.
Samu labari akwai matsala a wannan wurin, so da safe dai an tura jami'an tsaro wanda kuma muna jiran bayanai da kuma irin abin da ke faruwa nan ba da jimawa ɗaya za mu samu karin bayanai daga wajensu, da cewa kasan wurin wanda ke yana da nesa wanda zai ɗauki lokaci a karasa bincike da koko mai ke faruwa. So a takaice yanzu ba za mu iya ba da waɗansu bayanai sosai ba, amma dai ina mai tabbatar maka da cewa ya riga an tura jami'an tsaro a wannan wurin.
To sai dai ko wannan sabon tashin hankali na mako zuwa ne a wuri kaɗan da wani taron sulhu da aka yi tsakanin shugabannin al'umman yankin Lau, kuma ma ba a je ko'ina ba. Sai ga wannan sabon tashin hankali batun da kwamishinan yaɗa labaran jihar Mr. Anthony Danburan ke cewa za su bincika.
Zan tura maka meeting da stakeholders suka yi a Afawa, inda an sa hannu za a ɗauki matakai don wannan rikicin ya tsaya. Amma na Kunene nan yadda ya taso mu ba mu gane kai ba a kan gaskiya, domin saura wuraren da abin ya tattaba duk wannan zaman da aka yi ya tattare shi, amma abubuwan da suka sake tasowa jiya da yau nan a kan gaskiya sai Allah.
To kamar wani mataki za ku ɗauka honorable, ganin kan cewa abun an ce akwai batun dodo, suna ganin kamar kan cewa akwai siyasa cikin lamarin gabaki ɗaya?
Ba za ta barasa ba, domin akwai maganganu da yawa, kuma wannan maganganun kaga kamar ni ba zan taba wani maganan kai abinda ban tabbatar da shi ba. Amma ni abinda na sani shi ne kaga duk harkan siyasa duk ya shafi lafiyan jama'a da cigabansu da jin daɗinsu. To saboda haka ya kamata abu irin waɗannan tun daga farko, tun in ana ce ai na yi chairman a Lawai shekara uku, na zo na samu rikici sai da na tabbatar na shirya mutane na nemi sulhu, aka shirya har shekara uku ya tashi ba wanda ya taba wani. To amma kaga harkokin da suke tafiya dole ne ai shugabanni komai hakki na kansu su tare irin waɗannan abubuwan. Shi yasa aka yi wannan meeting na Afawa, inda chairman local government sarki da wakilai na kabilu yandan Fulani Janjo da Mumuye sun zauna sun daidaita sun sa hannu a takarda cewa wannan abun bai taso ba. To amma wanda ya taso na akan gaskiya abu ne wanda mu ba za mu yawo ni magana na rasa inda za mu fara, amma dai an tura jami'an tsaro yanzu haka.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. In an jima kadan za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada a manta yau babu wani takamaiman maudu'i da muke magana akai, saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk abubuwan da ke ce muku towa ƙwarya. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kafin nan a shakata da wannan
da zambanci a junanmu, mu haɗa kyayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Mu haɗa kyayi mu bar ƙabilanci da bambanci. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Zambanci a junanmu, mu haɗa kyayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. A Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana buƙata ka zo bar ni ku zauna. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To madalla, mun sami kiran mu na farko daga Borno. Wane ne akan layi daga Borno?
Radio Prime Ibrahim Nigeria.
To Ibrahim, muna sauraron ka, menene a ra'ayinka yau?
Ra'ayinmu a kan maganar wannan sanatocin da suke komawa jam'iyyar PDP, mu duk wani munafiki dama mun yi addu'a Allah kawar mana da su kafin nan zaɓe 2019. Ko Buhari ne yake kan gadon mulki, insha Allah shi yake da sai mun zaɓe shi. Ina iya addu'a.
To malam, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Adamawa. Ne akan layi daga Adamawa?
A jihar Adamawa, karamar hukumar Hong ana magana da Suleiman Yusuf, wanda aka fi sani da Suleiman Turai.
To malam Suleiman, muna sauraron ka.
A yau na ra'ayi na a yau shine dukkanin 'yan majalisu wanda suke canza sheka daga jam'iyyar APC suna komawa PDP. Mu talakawa dama mun san burinsu, mun san ra'ayinsu akan shugaban kasa. Mun ga ayyukan da shugaban kasa ya yi abinda mun yi shekara da shekaru tun muna yara, muna kokarin mu ga irin wannan sauyin ba mu samu ba. Sai gashi Allah ya kawo mu akan jihar Baba Buhari, akan jihar Baba Buhari. In Allah ya yarda, Baba Buhari babu abin da zai ka da shi wannan mulkin. Da ni da nake magana yanzu da talakawa na iri-iri na.
To Malam Sulaiman, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam, wa ke magana?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, idan mun ni abin da nake dubawa na ra'ayin Juma'a, ya kamata ɗan arewa su tsaya su natsu saboda tsohon nan tsohon shugaban ƙasa Obasanjo. Hankalin shi ya riga ya kwanta domin so yake da mun ya raba kan ƴan arewa, ƴan siyasa arewa ya raba hankalin su ko kuma ya raba yadda ya tunanin mutane ƴan arewa suke. Dan haka to hankalin shi
da Alhaji Musa, ya za ka ce ya raba kan ƴan arewa? Ta yaya aka yi raba kan ƴan arewa? Ta wace hanya za ka ce ya raba kan?
Misali, idan ya zuga wannan ya koma PDP, ya zuga wannan ya koma SDP, ji an wargaje, ai kaga ba za mu samu karfin da za mu dage akan irin abubuwa. Dan haka da haka ne muke ba al'umma shawara, sai ka duba irin mutanen ka tantanta wanda suke tare da al'umma, tare da su kamar irin su Muhammad Salisu wanda ake kira da Dan Zuma PA a nan Juru, a nan jihar Kebbi.
To Alhaji Musa, duk da yake dai ka faɗi ra'ayinka, amma dai kasancewar kowane ɗan siyasa yana da nashi ra'ayin cewa zai iya zama kuma ba tare da ya ɗauki maganar wani ba. To mun gode dai da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Taraba. Wani ne?
Ya kware da gaske, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode. Taraba, wani ne a layi daga Taraba?
Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Kuna magana da Sadi Haruna Madaki Bantaje.
To mana Sadi, muna sauraron ka. Menene ra'ayin ka?
To ra'ayina game da ku ma'aikatan VOA ne.
Na.
Muna roƙon ku, yawa, ku zo jihar Taraba nan, ku tura wakilin ku ya duba jika ukari zuwa Bantaje. Wallahi yanzu a bangaren tsaro Bantaje, jama'a mai Bantaje wadda baki da cikin Bantaje da wuce ɗan sanda kwaya ɗaya. Kwaya ɗaya muke da jifte da shekara biyar. Na biyu, wakilin ku da muke ike sai a jalin ku ike sai a baya isan baya bai san mene ne ake a area a bangaren mu maga baki da ba, sai dai abu ya tashi kurun a buga mashi waya a fada kurun.
To menene ke faruwa yanzu haka a yankin da kake magana da ba wakilin baya kaiwa gare shi?
To domin abin mamaki abin da ake yi daban, sai mu yi ana bayani kuma daban a rediyo. Wannan shi yake daure mu kai.
To akwai wani abu ne da aka yi daban da baka da kaji ba daidai ba ko?
To yawa, abin da ya shafi kamar rikice-rikice da sauransu da ake yi a arean bangaren Ukari Loha Gwamnati. Duk bayan da ake yi da yawa a kan magana ba haka ba ne. Bayan da za mu yi wannan kafan rediyo ne muke dan samu muke magana, kamar yanzu nake magana da kullum. Amma duk rahoton da wanda ya kawo bangaren gwamnati kun zaje a fada ku fada ra'ayin su kun shige na magana a ce dan sanda ya fada ai kashe biyar sai she an kashe goma ne guda biyu.
To da fatan ko dake yana ma jin ka yanzu haka a rediyo, kuma na tabbata zai ci gaba da bibiyar abubuwan da suke faruwa. To mun gode da wannan ra'ayi naka Malam Sadi. Bar mu je Jigawa. Wane ne akan layi daga Jigawa?
Na magana da Sula Tela, kankarar na gona kofar yamma Babura. Sula Tela.
To Malam Sula Tela, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka?
Wani kukana ne nake so a isar miji ga gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammadu Badaru.
Na'am.
Do Allah do Annabi, yanzu dai talakawa sun shukari ɗin su da ɗan abin da za su yi. Muna fata do Allah do Annabi waɗannan mutane da suke shigowa suna cinye mana amfani tun bai na ba ma. A san matakin da za a ɗauka tun kafin wani lokaci.
Su waye suke shigowa suna cinye muku amfanin gonanku?
Wasu mutane ne da ƙasashen waje da shanu da tumaki suke shigowa sai su same ka a gonarka in ka yi magana ma su kashe ta, bai ta rigima da su.
To shawarar da zan baka dai shine ka tuku tuntubi tun daga kan kawun sulanku zuwa shugaban karamar hukuma da zuwa sama, su za su miƙa wannan kuka a ɗauki mataki a kakun bi wannan hanyar kuwa?
A bayan an bi, amma abin dai ga shi ga yadda yake, saboda haka dai muke so mu tsaya tun da su kafin lokacin ya zo.
To Malam Sula Tela, mun gode da fatan waɗanda aka faɗa domin sun ji kuma za a ɗauki mataki kan wannan. Bari mu je Bauchi. Wani ne akan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum, sashin Hausa Radio America.
Amin wa alaikum.
Ayuba Garba Imam daga Katsin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna sauraron ka.
To ra'ayina na yau dai zan mika murna na ne da kuma farin ciki da godiya wa Muhammadu Buhari da ya zo jihar Bauchi jiya. Muna godiya Allah ya mai da shi gida lafiya kuma ya tafi kasan Ingila. Allah sa ya kara hutunsa lafiya. Babban abin da muke so mu ɗan jihar Bauchi shugaban ƙasa ya yi mana shine maganan kafin zaki dam din nan. Lalle muna so shugaban ƙasa ya taimake mu akan maganan wannan kafin zaki dam domin mu samu wajen noma da kuma kiwo. Yin wannan dam shine zai ba mu dama mu bunƙasa nomanmu na kafin zaki. Shugaban ƙasa ya taimake mu ɗan jihar Bauchi ya mana. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam.
To Malam Ayuba, mun gode da wannan ra'ayi na kai kira. Bari mu je Niger. Wani ne akan laye ga jihar Niger?
Ibrahim ne yankin Hula a garin Maigode a Kemba.
To Ibrahim, muna sauraron ka, me za ka ce a yau?
To gaskiya ni yau abin da zan ce game da ainihin masu canza sheka daga wancan jam'iyya daga wannan jam'iyyar ta APC zuwa ga PDC. To duk masu yawancinsu gaskiya addu'ar da ainihin zalunta da suke wa talakawa to ita ce ta fara kama su, kuma Allah da kashinsu ne ya bushe. Dan saboda damar da suka samu tun zamanin Obasanjo har zuwa yanzu ba su yi mutane aiki ba, sai yanzu kuma ga Allah ka wanda zai mana aiki. Sun kisi aiki kuma yanzu ce sun canza jam'iyya ga mai aiki.
To baka ganin Malam Ibrahim, baka ganin wannan ra'ayinsu ne suna da wannan ra'ayin dokar ƙasa ta ba su damar shiga dubbin da yin duk wani abu da ƴanci ne.
Ai su nemi talakawansu da suka zaɓe su, ai su nemi talakawansu da suka zaɓe su, bayan ra'ayinsu ne wannan, ba ra'ayin talakan Najeriya ba.
To Malam Ibrahim, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Port Harcourt. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum assalam. Ya sunan malama?
Sunana Salisu Mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To Malam Salisu, muna sauraron ka.
To alhamdulillahi, kamar yadda Allah ya nuna mana a wannan da ya masu fita daga jam'iyyar APC ina suna ta koma PDP. To Allah ya nuna mana dama, mu dama mun san dama can ma ba APC bane ba dama. Dama duk kamar yadda Buhari ya faɗa ne, duk bara gurbi ne. Kuma yanzu Allah yake tafiyar da su, yanzu ne Allah yake tsabtace mana ainihin jam'iyyar ta musu APC.
To baka ganin ya haka zai kawo nakasa ga jam'iyyar mai mulki yanzu?
Ai insha Allah ba wannan kasu, sai ma ƙara farin ni ne za ta yi. Kuma tun jam'iyyar ta PDP daga suna ta duba ɗin nan, ba zai gani abin da za su zo ta kasance musu.
To Malam Salisu, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, kuma da ɗaga wayan kuma ka ƙarshen ɗaga wayan mu a yau, sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku damar buɗe layuka domin ku kira ku bayyana mana ayyukanku. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 5:08. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Tsohon kocin ƙasar jamhuriyar Kamaru Ugo Gross yana neman ƙasar ta Kamaru da ta biya shi waɗansu magudan kuɗaɗensa har $1.5 million na yaro. Gross shi ne ya jagoranci ƙasar jamhuriyar Kamaru zuwa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa da aka gudanar a ƙasar jamhuriyar Gabon a shekara na 2017. An da Indomitable Lions ɗin ta ɗauka kofin bayan sun gabza da ƙasar Masar a wasan final. Kamaru ta ci ƙasar Masar ɗin 2, Masar kuma ta jefa ƙwallo ɗaya a ragar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Waɗansu matsaloli suna neman hanawa ƙasar ta jamhuriyar Kamaru daukan nauyin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka wanda za gudanar a ƙasar a shekara 2019. Na tambayi Malam Zakari, masani ne na ƙwallon ƙafa na ƙasar kuma yana bin diddigin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudanar a ƙasar ta Kamaru. Na tambaye shi ko me yasa ƙasar take fuskantar waɗannan matsalolin.
To abin da zan fara ga maka shine a gaskiya da zai wuya Kamaru ta da wannan gasar, saboda daga alamu ga sunan zahiri da yake nuna mana cewa Kamaru ba ta samu ta da wannan gasar ba. Saboda Malam Awal, da ko su jite-jite da ke yake ne yanzu, wato inda wasu kafafen yaɗa labaru jaridu hakan nan suka fito, kamar jaridar Mutation, jaridar L'Essentiel da Investigation na makonnin nan, suka nuna cewa Kamaru ba ta cimma burinta ba. Saboda misa sun nuna cewa cikin wannan wato jaridan su suka ruwaito cewa Kamaru na cikin wato samun yarjejeniya tsakaninta da kasar Ivory Coast da yake ita ce dama ɗauki bakuncin wannan gasar a 2021. To kasancewa Kamaru na cikin matsala, shi yasa Kamaru take nema ta ainihin wato shawo kan lamarin da cewa ba za ta iya haɗa wannan gasar a wannan shekara mai zuwa 2019 ba, za ta ba ma wato Ivory Coast ko kuma Morocco za ta dauki wannan wato wannan gasar. Muna ganin cewa shugaba Biya ya dauki alƙawari a gaban wato jama'a cewa za a da wannan gasar, amma kuma gaskiya ba za a yi cin maburi ba a yanzu da muke tafiyar.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bada tukuci da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ake kira tukucin adalci zai bada tukuci dala Amurka miliyan 5 ga duk wanda zai bada bayanan da za su kai ga kamawa ko yanke hukunci a kowace ƙasa a duk wanda ya aikata ko hada baki aka aikata ko kuma ya taimaka wajen kashe ba Amurka Joel Shrum. A ranar 18 ga watan Maris ne a shekarar 2012 aka harbe aka kuma kashe Shrum ɗan shekaru 29 da haihuwa yana kan hanyar sa zuwa aiki a Taiz a ƙasar Yemen. Lokacin da wani dan bindiga da aka goya a kan babur ya tsaya kusa da motar shi ya harbe ya kuma kashe Shrum wani jami'in gudanarwa kuma malamin turanci a wata cibiyar horarwa ta ƙasa da ƙasa ɗaya daga cikin tsofaffin cibiyoyin bunƙasa ƙasa da ƙasa da ke ba da agaji a ƙasar Yemen. Kwanaki kalilan bayan harin ƙungiyar ta'addan Al-Qa'ida da ke yankin Larabawa ta ɗauki alhakin kisan. Tunda aka aiwatar da shirin bada tukuicin a shekarar 1984 shirin ya biya fiye da miliyan 125 ga mutane fiye da 80 da suka bada bayanan da suka yi sanadiyar kama 'yan ta'adda ko hana ayyukan ta'addanci a duniya baki daya. Za ku iya samun ƙarin bayani game da wannan shiri na bada tukuici na gwamnatin Amurka a shafin sada zumunta na Twitter @warfarjustice.net. Za a iya samun ƙarin bayanai akan shirin bada tukuici da ya shafi Shrum a shafin intanet www.warfarjustice.net. Duk wanda ke da ƙarin bayani akan wannan lamarin yana iya tuntubar ofishin bada tukuicin domin yin adalci ta shafin yanar gizo ko kuma akan ta adresin email na info@warfarjustice.net ko kiran wayar tarho 1-800-877-3927 ko kuma aiko da wasiƙa zuwa Warfare Justice Washington DC 205-200-3 USA. Za a saya dukkan bayanan da za a bayar. Shirin muryar Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaishe ka. Yanzu kuma ga safinar ta dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice.
Hukumar lafiya ta duniya ta ce tana hangen matsaloli manya-manya a gaba a kokarinta na kawar da barkewar cutar Ebola da aka samu kwanan nan a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Yankin arewacin Kivu inda aka samu barkewar cutar suna fama da rigingimin kabilanci da siyasa tun kimanin shekaru 20 da suka wuce. Babban jami'in masu kawo daukin gaggawa na hukumar lafiya Peter Salama ya ce aikin da suke kokarin yi a arewacin Kivu zai zama mai wahala da hadari akan sauran ayyukan da suka yi a baya. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ce yana shirin sa hannu akan raba ikon dindindin da 'yan tawaye da kungiyoyin 'yan adawa don kokarin kawo karshen yakin basasar kasar da ya dauki shekaru 5. Tun farko ministan harkokin wajen Sudan Muhammad Al-Dirdiri ya isa Juba don tattaunawa kan abin da ya kira al'amura masu muhimmanci da shugaba Kiir da ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu Neil Deng Neil. Sau'i kaɗan bayan da manya-manyan shugabannin tsaron Amurka suka yi wata bayyanar ba sabon ba a ɗakin watsa labaran fadar White House don nuna damuwarsu akan ƙoƙarin da Rasha da mai yiwuwa waɗansu ke yi na yin shishigi a zaben Amurka mai zuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito a wani gangami inda ya nuna alamar gaza kushewa shugaban Rasha Vladimir Putin duk da ɗimbin shaidun da ake da akwai akan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka.
To ma dalla a gaishe ki. To ma sauraro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodengi
da ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniya mu na yau Mr. Cedric, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa a kwana lafiya. Assalamu alaikum.